بوقفته.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da 25 kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya kama mu a gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad da Londoniya ko tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 na zangon FM a birnin Yamai sai Alpha Radio a Kumasin kasar Ghana. Masu sauraro baka kudur haka Suleiman Muni Barma ne yake muku sallama a shirinmu na hantsi. To a cikin sa za a ji cewa sojojin Najeriya sun yi wa jerin gwanan motocin ISWAP kwantan bauna akan iyakar jihohin Yobe da Borno. Har ila yau a wani batun mai nasaba da sha'anin tsaro, rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta yi nasarar kama wani kasurgumin dan ta'addan da ya yi gudun hijira daga Zamfara zuwa Adamawa. Mawaka daga kasashen Niger, Mali da Senegal sun saki wata sabuwar waka mai dauke da sakonnin jan hankula ga kasashen duniya game da halin da ake ciki a yankin Sahel, inda rikicin ta'addanci da illolin canjin yanayi suka hana wa jama'a sukuni. Kamar kowace ranar Alhamis, muna tafi da shirin na kasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana. To amma dukkansu sai bayan an sha labarin duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Waɗansu mahara da ake kyautata zaton ƴan jihadi ne sun kashe ƙauyawa 10 a wani hari da suka kai a wani masallaci da ke yankin Teleberi farkon wannan makon. An kai harin ne ranar Litinin a ƙauyen Ambanko da ke kan magamar ƙasashen Niger, Mali da kuma Burkina Faso. Wani mazaunin Tondwin ya tabbatarwa kamfanin dillancin labarai na Associated Press harin da kuma adadin waɗanda suka rasu. Tun farkon wannan shekara aka fara fuskantar ƙaruwar hare-hare waɗanda ake kyautata zaton ƴan yakin jihadi ne da ke kaiwa a kewayen yankin Bani Bongo da kuma garuruwa da ke yankin Teleberi. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi farkon wannan shekara da cewa yankin Teleberi na cikin haɗarin fuskantar ƙarancin abinci, inda kimanin mutane 600,000 suke fuskantar barazanar ƙarancin abinci. Wani mutum ɗauke da kuri da baka ya kashe mutane 5 kuma raunata waɗansu 5 jiya Laraba a kudu maso gabashin Norway, bisa ga cewar 'yan sanda da suka kuma bayyana cewa an kama mutumin da ake kyautata zaton shine ya kai hare-haren. Kawo yanzu ba a san masababin harin da ya kai a wurare da dama a tsakiyar garin Kongbar ba, sai dai 'yan sanda sun ce mai yiwuwa ne harin ta'addanci ne. A jawabinsa ga wani taron manema labarai, jami'in 'yan sanda na yankin Owen As ya tabbatar da mutuwar mutane 5, ya kuma bayyana cewa mutane 2 da suka ji raunuka suna cikin mawuyacin hali a asibiti, sai dai bisa ga alamu za su murmure. Daya daga cikin waɗanda suka ji raunukan wani jami'in ɗan sanda ne da baya bakin aiki, wanda yake cikin wani shago daga cikin wuraren da aka kai hare-haren. 'Yan sanda sun ce an ta sakeyar mutumin da ake kyautata zaton shine ya kai hare-haren zuwa ofishin 'yan sanda da ke garin Dramin, sai dai ba su yi wani ƙarin haske akan mutumin ba ko kuma hukumomi sun san da zamansa. Shugaban Amurka Joe Biden ya gana a fada White House jiya Laraba da kamfanonin dakon kaya ta jiragen ruwa da manyan kamfanonin sai da kayayyaki da kuma kungiyoyi domin sanar da matakan kawar da rikawuya da 'yan kasuwa ke fuskanta. Wani matakin da fada White House take gani zai bunkasa zuwa kasuwa da Amurkawa ke kauli. Yau muna da sanarwa mai muhimmanci da za ta taimaka wajen kawo muku kayan da kuke saya a shago da sauri. A cewar Biden, yayin da yake sanar da matakan da za a ɗauka da nufin cimma burin saye-saye da Amurkawa ke da shi da kuma bunkasa ƙarfin tattalin arziki da zai ba da damar saye-sayen. Matakin ya haɗa da sauya tsarin manyan tashoshin jiragen ruwan Amurka yadda za su fara aiki ba dare ba rana kwanaki 7 a mako, da kuma ƙara tsawon sa'o'in aikin manyan shaguna kamar Walmart, FedEx, UPS, Samsung, Target da kuma Home Depot. Su kuma yi amfani da tashoshin jiragen ruwa da hanyoyin sufuri a lokacin da ba a samun hada-hadar ababen hawa. Fada White House ta ce tsakanin waɗannan kamfanonin 6 za a ƙara sama da manyan akwatunan dakon kaya na kwantena 3,500 cike da kayayyakin da Amurkawa ke so, da suka hada da kayan wasan yara da kayan ɗaki da kekuna da kuma kayan aikin kitchen da za a sa a shagunan kamfanonin Amurka kafin ƙarshen wannan shekarar. Kamfanonin Amurka da dama sun fuskanci kalubalen samun kayayyakin da suke sawa a shaguna sakamakon kalubale da aka fuskanta tun farkon barkewar corona da ya haifar da karancin ma'aikata da kuma ƙarin buƙatar kayayyaki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta faɗa jiya Laraba cewa za ta samar da ƙarin tallafin dala miliyan 26 domin shawo kan matsalar jin ƙai da ake fuskanta a arewacin ƙasar Habasha. Tallafin zai ba ƙungiyoyin agaji damar taimakawa kimanin mutane miliyan 6-7 da ke da buƙata a arewacin ƙasar, da ya haɗa da kimanin mutane 900,000 da ke fuskantar barazanar yunwa, da kuma sama da 'yan gudun hijira 48,000 da suka gudu daga ƙasar Habasha zuwa ƙasar Sudan, bisa ga cewar sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Anthony Blinken. Blinken ya ce lamarin zai ƙara muni idan ba a ɗauki matakin siyasa ba. Gwamnatin ƙasar Habasha ta sanar da tsagaita wuta na ƙashin kanta ta kuma janye dakarunta daga lardin arewacin ƙasar a watan Yuni, sai dai rikicin ya bazu zuwa lardunan da ke makwabta Amhara da kuma Afar. Daga ƙarshe, Amurka ta sanar jiya Laraba cewa za ta bude kan iyakokinta da Canada da kuma Mexico ga waɗanda suka kammala allurar rigakafi a farkon wata mai zuwa.
To madalla, bayan labarun duniya yanzu sai fagen rahotanni. Kamar yadda aka ji a farkon shirin, sojojin Najeriya sun yi wa jerin gwanon motocin yakin ISWAP kwanton bauna a kan iyakar jihohin Yobe da Borno, inda suka hallaka 'yan ta'adda da dama. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Bayanan da kafar labarai ta PR Najeriya ta rawaito ya nuna cewar jiragen yaki biyu na sojojin saman Najeriya ne suka jawa mayakan ISWAP birki, yayin da suka yi gangan ko don kai farmaki a wani babban sansanin sojojin Najeriya da ke garin Gamdu, garin da ke kan iyaka tsakanin jihohin Borno da Yobe. PR Najeriya ta tattaro bayanan da ke nuna cewar 'yan ta'addan na ISWAP da kai tsaye suka nufo sansanin Dakarun, a gefe guda kuma sojojin ƙasa su ma sun ja daga inda suka musu kwantan ɓauna, inda kuma jiragen yaƙi biyu suka tunkaro rin nan take. Mayakan na ISWAP sun durfafo garin na Gamdu cikin motocin yaƙi guda 12 ne ta ɓangaren yankunan Goniri da Dambuwa, kafin daga bisani kuma su ma Dakarun su masu duran mikiya. Rahotanni na nuna cewar sojojin sun karkashe da dama daga cikin 'yan ta'addan, yayin da wasu kuma suka tsere da munanan raunuka a jikinsu. Akan haka na tambayi ɗaya daga cikin dattawa Alhaji Muhammadu Bello Arabi Sardaunan Damaturu ko ya suke ganin irin wannan kai komo da Boko Haram ke yi domin ganin sun kala kai hari a yankunan nasu?
Ai, shure-shuren tafiya ne suke yi, domin a ƙarnin da muke ciki a yanzu nan babu wani tasiri da wani ɗan tada ƙayar baya zai samu a nan Najeriya, ba wai nan Yobe ba Borno ba, ba arewa maso gabacin ƙasar nan ba, a ko'ina babu inda wata fitina za ta samu nasara ta yi wani abu a nan gaba a Najeriya, domin shugabanninmu sun tsaya tsayin daka. Ai, ko dama can sake ne aka yi aka kyale su har suka yi wannan abu da suka dama. To, ina tabbatar maka halin da muke ciki a yanzu nan ba ma shakkan komai, komai suka yi ba inda za su je. Ya kawai dai wanda kwanansu ya kare ne su ne za su fito a kakkashe su, shike nan kuma a koma a jira kashe waɗansu kuma. Don haka babu wani tasirin da za su sake samu su yi a nan ƙasar, Allah ya yarda nan gaba.
Na'am. To, Alhaji da yake waɗannan mayaka na Boko Haram, rahotanni sun nuna cewar sun fito ne daga yankunan Dambuwa daga bangaren Borno da kuma Goniri daga nan bangaren kuna Yobe. Kamar ku a Yobe da ke har yanzu akwai burbushin su a cikin dazukan daga cikin wannan jihar, ba ku da wani fargaba ne?
Dama can ai kokari ake ne a mare ka da hannunka ne. Shine idan suka zo da farko sai su yi kokari su ja yara ƙanana-ƙanana wanda ba su san komai ba, kuma ba su yi karatu mai zurfi ba, sai a ɗebe su a yi amfani da su. Su ne za su nuna musu wajeje, kuma za su kwaɗaitar da su da waɗansu mukamai manya-manya da kuma wani abu na duniya kaɗan. To, abin da suka yi kenan da farko a nan ƙasar, mun fahimci wannan haka. Mu a nan a Yobe yanzu da Borno, in kana sauraro a watannin da suka wuce na baya kusan mutane wajen 6,000 da wani abu ne suka tuba suka sake dawowa aka karbe su a yankunan inda sojojinmu suke a jihar Borno. Idan ana yin irin wannan ai ya nuna cewa lallai gazawa ta zo kuma ƙarfi ya tsare.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a Najeriya rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta yi nasarar kama wani kasurgumin ɗan ta'addan da ya yi gudun hijira daga Zamfara zuwa Adamawa kuma ya yi garkuwa da wani yaro ɗan shekara 8 ya kai shi jihar Neja ya ajiye. Wakilin muryar Amurka Salisu Muhammad Garba na ɗauke da ci gaban labarin daga Adamawa.
Rundunar 'yan sanda a jihar Adamawa ta yi nasarar cafke wani gagarumin ɗan garkuwa da mutane wanda ke da zama a jihar Zamfara. Wannan aiki nasa ya kawo shi jihar Adamawa har ko ya yi nasarar yin garkuwa da wani yaro ɗan shekara 8 a wani yanki na ƙaramar hukumar Fufore a jihar Adamawan. Su kuwa rundunar 'yan sanda suka yi bincike gwagwaɓa suka yi nasarar cafo shi wanda aka kama shi a jihar Naija. DSP Suleiman Yaya Guroje shi ne mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Adamawa wanda kuwa ya tabbatar mana da lamarin.
Hamisu mazaunin wani kauye lafiya a nan shigare karamar hukuma Fufore da aka yi garkuwa da ɗansa sai ya gaggauta gaya ma jami'an tsaro. To kwamishinan ɗan sanda sai ya umurci a wa'inda suka kore a harkan gudanar da bincike sannan kuma suka shiga sundum a gudanar da wannan bincike. Allah cikin ikonsa mutum na farko an kama shi ne a jihar Nasarawa inda yake kokarin karban kuɗin fansa. Sannan kuma da aka kama shi aka sake bibiya har aka kwato yaron inda aka kai shi cikin wani karamar hukuma a jihar Naija. Sannan kuma aka kama wanda ya ajiye yaron domin idan samu kuɗin fansan safe su sake yaron.
Junaidu Muhammad shine kasurgumin ɗan garkuwar wanda ya taso daga jihar Zamfara ya kozo jihar Adamawa domin yin garkuwar. Na koyi masa tambaya ko menene ma dalilin sa na yin garkuwa da wannan yaron.
Wallahi na ci amana wani mai gidana ne Alhaji Hamisu na ɗauki yaron sa na biya masa zuciya akan ya bani kuɗi ko bai bani.
To sai dai a yayin binciken da rundunar 'yan sanda ke yi ta ce ta yi nasarar kwato wannan yaro ɗan shekara 8 da aka yi garkuwa da shi ne a wani ƙaramar hukuma a jihar Naija a gidan wani dattijo a jihar mai suna Aliyu Alhaji Ali. Ya ce lalle ilahin bai ma san inda wannan yaro ya fito ba, shi kuma ɗan garkuwar bai da ma alaka da shi. Shi dai ya taimaka ne domin neman alfarma da ɗan garkuwar ya zo gaba gare shi.
To ya ce mani yaron shi ne bai da lafiya ya je asibiti an mashi allura saboda haka yana neman da Allah a taimaka mashi inda zai kwanta ya kwanta da safe zai koma da yaro gida. Na ba shi gurin ya kwana da gari ya waya sai kawai tashi ya bar yaron ma ya wuce abinci ba san da shi ba. Inda ya ce haka to ni dai wallahi ban sani mutum da ban san ma ya aka yi ya ɗauko yaron ba.
Shi ma ɗan garkuwa da mutanen na koyi masa tambaya ko yana da alaka da wannan dattijon.
Wannan dattijon ina roƙon alfarma ina sake roƙon afuwa ta ma'aikata don Allah don Annabi wallahi tallahi bai san hawa bai san shiga bai taɓa sani na ban taɓa sani ba. Dalilin da ya kawo haka yana matsayin sarkin Hausawa na lambar na nemi mashin aka ce inji gidan sarkin Hausa a haka ne gidan sarkin Hausa ana kwana. Ina roƙon kuma 'yan sanda don Allah don Annabi akan baban nan bai san komai wallahi babu abin da ya sani a dangane da wannan al'amari.
A halin yanzu dai bincike ne kadai za ta warware jarida Abawa domin a fayyace gaskiya tsakanin Aliyu Adamu Alhaji da kuma Junaidu Muhammad. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To a jamhuriyar Niger wani haɗin gwiwar mawaƙan ƙasar da takwarorinsu na Senegal da Mali sun saki wata sabuwar waƙa mai ɗauke da saƙonnin jan hankulan ƙasashen duniya dangane da halin da ake ciki a yankin Sahel inda matsalolin ta'addanci da illolin canjin yanayi suka addabi jama'a. Hukumar ayyukan jin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato OCHA ita ce ta ɗauki ɗawainiyar wannan waƙa ta faɗakarwa kamar yadda shugaban ƙungiyar mawaƙan Tal National Hamidin Isufu Almaida ya bayyana a hirarmu da shi.
Kasan dai na harkun harin a cikin Sahel abinda ya yi zamanto shi ne muhimmancin gare mu abinda mu yaƙi da shi shi ne na yaƙi da 'yan ta'adda wannan. Gaskiya mun kutanta musu cewa lalle kafin wannan abu ya faru mu duk uwa guda uba guda ne. Abin da faɗi cikin waƙa tana ce mu dukanmu asalinmu guda ne. Al'umma yankin Sahel al'umma guda ne saboda mi saboda muna wuri guda yanki guda kuma an zamanto ra'ayinmu guda al'adunmu sun zama kuka manto guda kenan bai kamata a ce ba wani abu ya zo ya raba mu. To shi ne muka faɗi kuma muka yi magana bisa kuma canjin yanayi saboda mutane ba su fahimta ba da cewa lalle an ji ba kaga da mana ta ƙare ne lokacin da bai ƙare ba. Ga da ana ƙare noma sai an wuce wannan wata amma kaga kahimma a ce a kamala kwal ruwa sun kare to kaga ne ne ya sake mutu mutane a yankali bannan ruwa a yankali kuma da bannan wasu abubuwa da yawa wanda su kawo haram amada a barkashe ta cuwa masu yawa nan ga cikin sahel saboda hamada za ta mamaye mu to saboda shine mun kai waka bisa wannan yaki da anta adda kuma da canjin yanayi akwai mawaka guda wajen uku na Mali akwai na Senegal kuma da akwai muna Niger mun ka taru kasa uku ta suka taru bisa yankin sahel mun samu mun kai wannan waka da gaskiya ta amshi karbawa saboda an zuwa ko ina a duniya ana sauraron ta kenan yana nuna cewa muna iya abubuwa tare masu kyau kenan a bar wani bambanci a bar wani kawo bambanci tsakanin mutane wani abin da zai haɗa mutane juna a mu tsaya mu rungumi juna muka ce mu rungumi juna saboda mu yaƙi da yanayi ba yaƙin ta'addanci ba saboda an ga ya kamata a ce mu dukkanmu wannan abu mu yada shi saboda abin ne an huce shi saboda shi muka ce to yanzu ga misali mun gwada muku ɗan Niger ɗan Senegal ɗan Mali sun taru sun yi waƙa guda.
Shin wane ne tuntuɓe ku akan wannan shawara?
To lalle mutanen na VOA na a Amerika su suka aika tabbasika amma na OSHA wannan biro na OSHA mai kula da harkar humanitarian su suka ɗauki nauyin wannan abubuwan ka gani kenan su tun basu da address ɗinmu dole sai sun biyo radin ne kaman VOA tun su suke sawa kokin mu kayan su suka samu address ɗinmu sai su tura mu su shiga matsala inda abun da ake fuskanta sai ku yi waka a saman shi kuma insha Allah za a ce kun awo.
Shinka naro kala wa fakai, bora shinka ho kala wa fakai. ishin ka koro kala wafa kai ishin ka fare kala wafa kai irin ka tina zuciyare ga irin ka tina zuciyare ga irin ka tina zuciyare ga
sabuwar wakar hadin gwiwar mawakan Niger, Mali da Senegal kenan wacce ta dauki dawainiyar rerawa a matsayin wata hanyar fadakarwa. Kada shafa ana tare ne da shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka daga nan ofishinmu na birnin Yamai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To a ci gaba da kawo muku batutuwan da suka shafi rayuwar kuraman jamhuriyar Niger. A yau shirin ya samu bakuncin shugaban kungiyar kuraman kasar Alassane Youma, wanda tun yana karami ya fahimci mahimmancin ilimin zamani a rayuwa. Jahilcin da ake fama da shi game da yancin nakasassu a kasashe masu tasowa a shekarun 1970 ya sa shugabannin wata makarantar boko a jihar Maradi hana masa shiga ajin karatu a bisa hujjar cewa shi kurma ne, lamarin da ya sa Alassane Youma dagewa domin karantar da kansa da kansa, inda ya shafe shekaru 9 yana ziyartar wani ɗakin ajiyar littattafai. A yau yana daga cikin kurame ma'aikatan gwamnati, ga kuma yadda hirarmu ta kaya da shi.
Ga shekara da mai nan filta ta tantawa mai na zuta kama na na zama kurma ko da na zama kurma ta haka da ni bai ji daɗi ba, yana gana a bakka na suna talakun tana kuma ni ina zama na gida da ji zai kware to sa'an nan babu lakwadon kurma. Baba na zan ya kana la kwalta a ba son kurma ai kan test a ba son kurma to ya kwana biblioteca kan zan da zan da mara ni kada na zan na shekara shekara kullum in ta na kuma ta da kwana karatu ni kada na kwana kana ta ki wata didactic to min na sa ka tura a kwana kurma ma na western shine ya wara ya buda la kwadon kurma ina ya na tawado kuma biyu a maradi na uku zandar kuma duka fina shiga amma da hau domin babu wanda ya samu satifika dan babu hanya to a kowa ne lura mina saka ta da ta kwara ta ko da aka da kira da application shi tin kuma kwara ta ko da zu na za a kwafi bisi ko ana ko kurma problem da babu formation na magana kurma astoyen dewa bestia magana kurma ba da kuma ta tike kaza mu kuma wana ba su da hanya mu mai zabe goda goda mu yi masa formation an da shekara goda ko shekara ba kama almi da tuwan wuri ta kurma da zamna kana
babu karatu
yanzu university ba abar kurma shiga ko goda bi suka san bakalorea amma da hana minista da ta ba sai amma da tunta kuma tsalla kul baba ya interpretu a to yana ta magana kurma ya zamna haka da dai ko
bayani
wa ya integrate na wuri akwai ta wuri
to Alassane yaya kashi kai lokacin da babanka yayi ta kai ka makaranta aka ki karbar ka saboda kana kurma yaya kashi a ranka
ha baba bai dai kada shi dai kwara ba da dai dai kwara ko idan ko na ta ba su kurma idan asti ba su kurma ba zai dadi ba sai na kurma maka ba ba da festival kwal amma din na wuce ko wani wuri sana ce mai zan da zan maradi akwai biblioteca ce kada da gibir dai da sai ta dara no kuma gida da mun kuma kullum har shekara tara ya zan aure duka informatics duka na ya babu wanda kwani
shin yaya maganar kungiyar ku yaya take ta hiya kungiyar
ko an ga inda Allah kwal ba ta kada ba ce problem da kurma akwai ko ina kurma ta tabbata ka kurma yake ne da ka ba a saka a ba su shara ka tuwa ko kuma su kwace ruwa ka amma da yanzu minister da transport akwai director da direba material kurma ofital kolu ako kurma bi guda laboratin kuma wata mai defa kurma gaba kuru ba obstacle ba ne babu koni na ko kare ko na wuce
to wani kira gare ku zuwa ga gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu
da ONG ku da kasagamu ta bai da afi a yi fara mai da interpretation a buɗe hanya ko'ina da kurma ya sama integration wannan cikar mu
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so a madadin bakon shirin na kasa ba kasawa ba shugaban kungiyar kuraman jamhuriyar Niger Alassane Youma da ni da dukkan abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku sai anjima. Madalla wannan ya kama lokacin da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridan Ghana.
Ki da kadamma da gundumar gwana cika burin al'umman yankin ne gidan boci kuma jaridar The Chronicle ce ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce Mr. Dan Boci minister local government da dawamar mulki da kuma raya karkara ya faɗa cewa kirkiro jihar Oti da kadamma da gundumar gwana cika buri ne na al'umman wannan yanki. Ya nuna cewa a can tun shekara 1954 aka ci gaba da gabatar da koki a kan kirkiro wannan jiha babu wanda yayi komai kwace gwamnatin Akufo Addo. Ya nuna cewa irin amfani da a samu daga kirkiro wannan jiha na da tarin yawa. Na sami kaina a yarga ne ke bayyana jin daɗinsa game da janye caje-cajen da mai shari'a na musamman ya yi a kansa. Jaridar kuma Daily Graphic ce ta ruwaito wannan labarin. Mamban majalisar dokoki na jami'iyyar NDC Mr. Mahama Ayarga ya bayyana da jin daɗinsa da kuma samun kansa game da ra'ayin mai shari'a na musamman Mr. Kise Ajeben dangane da daina ci gaba da wannan shari'a da aka gabatar a kan shi mamban majalisar dokokin. Mai shari'ar ajiya ne yayin da ya gabatar da aikinsa na farko tun da aka ɗauki shi a matsayin mai shari'a na musamman a watan Agusta don ɗaukan matakai a babban kotu na Birnin Accra dangane da janye waɗannan caje-caje da aka yi wa mai shari'an wadda ke fuskantar zargi na kaucewa biyan haraji ta amfani da ofishinsa. An karrama shugaba Nana Addo Dankwa Akufo Addo da lamban yabo mafi girma a kasar Sabiya. Jaridar Ghanaian Times ce ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce shugaba Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya samu karramawa daga ainihin jamhuriyar Sabiya da lamban yabo mafi girma na tarayyar Turai. Shugaban ya samu karramawa ne daga shugaban kasar Alexander Vucic a wani kasaitaccen buki jiya a zaunin shugabancin kasar Sabiya da ke a Belgrade. Shugaba Akufo Addo ya karbi wannan abin girma dangane da irin gudunmawar sa wurin kawo ci gaba da kuma karfafa haɗin kai da abokanta tsakanin kasar nan Ghana da ita jamhuriyar kasar Sabiya. Ita kuwa jaridar The Herald wannan labarin ta ruwaito dokar kudurin yaƙi da maɗigo da luɗaɗi. Jakadodin kasashen waje na yi wa mambobin majalisar dokoki na kasar Ghana makarkashiya ta haramta musu ba su visa a ta Kennedy. Mamban jam'iyyar New Patriotic Party da ke da zama a kasar Amurka shi ne ya ruwaito wannan yana mai faɗan cewa mambobin majalisar dokoki ana hamura musu samun visa tare da yi musu kashedi su guje wa wannan kudurin doka da ke yaƙi da ɗabi'ar maɗigo da kuma luɗaɗi. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. Sai can da la'asar wato karfe 4 a Najeriya da Nijar, 3 a gogon Ghana. Wata tawagar abokan aiki za ta zo da wani sabon shirin daga Washington DC. Yanzu a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Suleiman Muni Barma da na gabatar ke ce da ku mu ne lafiya.